الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يعلم أكيد إصافي هذا المؤمن إصافي هذا ثلاثة شرين قوتاً ذي القاعدة وشكرة تبيبو إليه إلى أربعين هجر منذ صلى الله عليه وسلم عند شيني شرين دو أكو قوتاً بقي شكرة تبيبو بيود شاترة إلساف ميلادية ذا متاشد رسمنا سبعين دو أكو كو؟ أول درسينا سبعين دقيقة وقرأت الكتاب إضافة اللهفان في مصائد الشيطان نمالا ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يوكما تنئيكو ألا ذا متاشي أصابا بابيني منقم بابيني ترى أسكن بابي قداغو مشابيو دمالا يقول لا دومون سزم مقدمة للكتاب babi 12 na farkon wannan littafi duka mukaddima ne na abin da yake so ya faɗa gaba ɗaya ba a shiga littafin ba har yanzu littafin ana shiga wajen bayanin maqsudur rubuta shi albabi na 13 inda zai fara lissafa maka irin kaidi da makircin shedan yadda yake wa dan adam wajen halaka shi wannan duka shimfida ce cewa zuciya tana da lafiya tana da cuta tana da alamomin lafiyar alamomin cuta magunguna da sauransu wannan duka ka san waɗannan kafin ka je yadda asalin littafin ko in ce kafin ka je inda asalin littafin ya fara babi na 13 da haka muna da sauran aiki amma alhamdulillah muna fa'idanta matuƙa ni dai ina fa'idanta sosai albabul ashir babi na 10 daidai fi alamati maradil qalbi wa sihhatihi babi na 10 malan ya kulla shine dan bayanin alamomin cewa zuciya ba ta da lafiya alamomin cewa zuciya tana da lafiya symptoms da za a gane akwai matsala a jikin zuciyar mutum shine alamat maradul qalbi didda larba suna kiran symptoms na likita suna kiran su a'rab a'rabul marad alamomi da suke nuna akwai cuta a jiki to dangane da zuciya abinda malam zai bayyana mana kenan wadan me yake nuna cewa zuciya ba ta da lafiya me kuma yake nuna cewa zuciya tana da lafiya ya fara bayanin ko ya fara fadar marad din saboda dan ya biyo bayan sa da siha to yace kullu udwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khassin bihi duk wani ko duk wata gaba daga cikin gabobban jiki to an halicce ta ne domin wani aiki na musamman duk wata gaba ta jikinka ya kai dan adam to Allah ya halicce ta ne dan wani aiki na musamman da za ta rika yin sa kamaluhu fi husuli zalika alfi'li minhu cikar wannan gabar kamaluhu ay kamalul udwi an gane a ce wannan gabar gabobin jikin mutum ai duk mun san su amma nan gaba ba mahadar kashi ake nufi ba ana nufin duk wani bangare na jiki duk wani part duk wani yanki na jikin mutum da kuma ba yankin kawai ba duk wani ka dawo cikin lafazin masu ilimin zamani duk wani organ to shi ake nufi da ubu a nan masu bukwari na jikin fahimci mai yi organ don ba in ka ce ubu ka fassara shi da gaba kun gama gabobin tsintsiyar hannu da wannan madaurin hannu da sauransu shi ake nufi da gaba abun ba haushi shine akan fassara udu da shi to amma hakikanin abinda ake nufi da udun anan duk wani abu mai yin aiki shine kaman abun ba larabe shine duk organ inda abun ba ture kai ko ko in ce masu ilimin a kimiyyar bangaren jikin dan adam ido organ ko duk da ba za mu ce masa gaba ba ko don haka duk wani bangaren jiki mai aiki na musamman to an halitta shi ne don yi wannan aiki yanzu misali in ka lissafa kana da kai kan akwai kwakwalwa a ciki ko akwai kwanyar kai mai karfi akwai ido akwai hanci akwai kunne akwai baki cikin bakin akwai harshe ko akwai haƙora haƙoran iri-iri akwai na gaba akwai akaifa mai yagan nama akwai mai gatsa akwai mai tauna duka to kowane ɓangare na jikinka hakanan ka sauko kana da hannun akwai yatsu kuma kowane yatsa shi ma akwai irin aikin da yake yi sannan a taho ciki kafin ciki ka tsaya nan a makogoro ga abin da ke gudana wucewar abinci a shigo kirji kana da huhu lungs da irin aikin da yake wajen numfashi akwai zuciya tsokar da aka boye ta a jikin huhu ga irin aikin da take na yawon jini a jiki da yaɗa shi wadannan ne santar rayuwa ka sako ciki ga yadda abinci ke zama ga inda ake niƙa shi ga hanji ga sauransu ga ƙoda kowane abu dai duk waɗannan abubuwan kowane udu ne an fahimci abu ka sako ƙafa tafiya da sauransu to kowane abu Allah ya halicce shi ne domin wani abu ashe kenan kai kanka ya ɗan adam da ba ka halicci kanka ba ya kamata ka sani in kai an ce maka an halicce ka domin bauta to shi kansa ko su kansu gaɓuɓɓan jikinka an halicce su ne domin wani abu na musamman don su taimaka maka ka rayu ka rayun nan kuma ka bauta wa Allah don haka daga farkonka har ƙarshenka an yi ka ne domin aiki na musamman shi wannan yana nuna mana samuwar abubuwa dole yana da sababi duk abin da ka gani yana da sababin samuwarsa kuma akwai wanda ya yi shi babu wani abu da ya halitta kansa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinu shin an halitta su ne daga babu ma'ana haka kawai an halitta su ne ma'ana ba tare ko su suka halitta kansu akwai wanda zai sai shi halitta kansa Allah ne ya halicci mutane kuma daga abin da ya so kuma lamarinsa kun fayakun ne lamarinsa babu wanda zai ce shi ya halicci kansa babu wanda ya ce shi ya halicci sammai da ƙasa tunda Allah ya duniya har yau ba wanda ya taɓa da'awa ko wannan ya isa ya mai da martani ga masu cewa ba Allah babu wani ko a cikinsu wani ya ƙaryata Qur'ani ya fito ya ce shi ya halicci babu ba a samu ba sai mai kangarewa irin Fir'auna kuma shi ma da kansa ya faɗa ya san ba haka ba annabi Musa ya gaya masa Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta don haka dai kar mu shiga cikin wani zancen daban da zai fidda mu daga mawdu'in mu kamalar kowanne organ kowanne bangare na jiki mai aiki na musamman in yana da kamala a ce ya cika a daidai yake to shine tana samuwa ne idan ya aikata abin da aka halicce shi domin sa idan ka yana da kamala lafiyar salau in yana gani ko kunne lafiyar salau in yana ji harshe in yana magana haƙori in yana tauna baki alau idan ba matsala in yana abin da aka halicce shi domin sa yana zikiri yana magana zai magana a ji yana karanta alqur'ani da sauran abubuwa to shine kamalarsa wa maraduhu mun gani kamar san yace kamaluhu din kamar yace ne sihhatuhu eh wannan gabar
a ce lafiya lau take shine a ce tana aikin da aka halicce ta domin sa wa maraduhu cutar wannan bangare na jiki shine an ya ta'azzara alaihi alfi'lu alladhi khuliqa lahu ciwon cutarsa rashin lafiyar wannan gaba ko bangare na jiki shine a ce aikin da aka halicci wannan bangare na jiki domin yayi shi ya gagara shine an ya ta'azzara duk wanda ya kasa magana to za a ce ba shi da lafiya a bakinsa wanda ya kasa tafiya kafafunsa ba lafiya ko wanda ya kasa damka hannunsa ba shi da lafiya wanda ya kasa gani yana da dindimi ko ya zama makaho wanda baya ji ya zama kurma ko makamancin waɗannan irin cututtuka ma'ana bangaren nan da aka halitta domin yi wannan aiki baya aikin da aka halicce shi domin sa hatta la yasdura minhu har ya zama cewa wannan aikin da aka halicce wannan bangare na jiki domin yayi la yasdura minhu baya iya fitowa baya iya samuwa daga wannan wato bangare au yasdur ko kuma zai samu amma ma'a nau'in min al-ittirab tare da in matsala baya ji sosai yana da dindimi ko ai kaga cuta ce yauwa yana magana ba a fahimta harshen ya juye kuma ya samu stroke bakin ya juye harshe ya likice a cikin baki yana magana ba a ji ba zai iya fadar abu a fahimta ba la yufsihu yana tafiya yana dingishi akwai matsala kenan to shine ma'anan zai iya aikin amma kuma akwai matsala eh shine ittirabi fa maradu liyadi dan haka cutar hannu an ya ta'azzara alaiha albatsh shine a ce hannu ba zai iya damka ba ko saboda tsufa kaga wani haka kawai nervous system ɗinsa ya samu matsala ba zai iya rike komai ba yana rike komai nan sai ga yana rawa sai ya kwace fadi ba zai iya saboda bangarorin jikin sun samu matsala ba zai iya batsu albatsu shine dama aikin hannu wa maradul aini cutar ido an ya ta'azzara alaiha an-nazaru war-ru'ya shine a ce idan nan ba zai iya dubi ba zai iya kallo ba zai iya kura ido ya kalli abu ba zai iya kyaftawa ma ya kalla ko da sau ɗaya ba sai a ce wannan ya zama makaho wannan duk kamar ana gaya maka abin da ka sani ne ko yawwa wa maradul lisani amma za ka ga wani abin in aka gaya maka shi gashi yana jikinka bakai idrakin wannan ma'anar ba sai an gaya maka suka ce ashe haka ne fa to dama shi ne fa ai fa'idar ai maka wa'azi a tunasar da kai kuma a gaya maka asalin bangarorin jikin da naka gaya da suke aiki yace wa maradul lisani an yata'azzara alaihi an-nutq cutar harshe shine a ce ba zai iya magana ba zai iya furuci ba kun san irin baiwar da Allah ya sa a harshe ba magana ɗanɗano kawai ba ta ɓangaren magana wani ɓangaren kowane ɓangare na jikin na harshen mutum Allah ya ware masa wani ɓangare na cikin baki da in ya taɓa wani harafi zai fita ko ba haka bane liƙuwarsa da saman harshe ta gaba tambayi masu tajwidi makharijul huruf sifatul huruf ko duk za su gaya maka waɗannan yawa da inda da gefen harshen ta dama da gefensa na hagu da tsakiyarsa da can ƙarshensa da taraf ɗinsa kowanne da irin harafin da zai fitar kuma in aka samu matsala a wannan gefen ko a harshen ko a haƙori misali haƙorin mutum na gaba in babu sai dai safir ko sauran harufa sai ga sun kasa fita haka leɓe yana da abin da zai yi dangane da wasu harufan akwai harufan da in ba leɓe harshe ba zai fito ya yi aikinsa a kansu harafin ya fita ba to duk dai kun san wannan wa maradul badani cutar jiki rashin lafiyar jiki an ya ta'azzara alaihi harakatuhu at-tabi'iyyatu sai jiki ba shi da lafiya shine a ce motsinsa na ɗabi'a da ya saba ba zai iya ba ya gagara au yadhuf ko kuma zai iya yi amma da rauni in bai da dan adam Allah madauki ya halice shi cycle din rayuwarsa daga dugon mani tsoka a sa kashi dan tayi ya samu abu sarai a ciki Allah madauki ya kaddara haihuwa a haihu ya fito ba koren rafe ba komai sai kwanciya a gadan bayansa ba zai kwanciya a gefe ba ba shi da hankali irin nasa ba zai iya jujjuyawa ba sai inda aka aje shi a hankali a hankali ya girma ya zo ya fara zama ya fara rarrafe ya fara takata sannan kuma ya miƙe haka ya fara tafiya ya zama yaro ƙarami ya zama ɗan shekara ta miyizi haka dai har ya kai kusa da balaga ya zo ya balaga yana balaga ya zama mutum kammalalle ya gama tsawonsa ya gama komai ɓangarorin halitta su cika ƙarfi ya kammala sannan kuma sai a fara saukowa ƙasa sai a fara saukowa gani ya ragu sai gilashi ko sai ayu ana sayin ƙasa ƙasa a hankali sai hankali ya fara shi ma taɓuwa arzalul umuri ya manta kaza dazu kun haɗu ka gaya masa ya manta ya fito wannan karatun misali da ake yi yana son ya rika zuwa sai zo karfe 1 na dare sai asubar ba ta yi bane duk haka a hankali shikenan kuma sai a koma magana ta kai to haka matakin dan adam haka duk abin da zai yiwu ko ya saba yi in ya kasa yin sa ana cewa an samu rashin lafiya ko an samu matsala ba daidai ake ba shi yasa kamalul quwwa ake ce masa istiwa'i yawwa falamma balagha ashuddahu wastawa yayin da ya kai karfinsa kuma ya kammala ya cika ya zama cewa kowane bangare na jikinsa yana abin da aka halice shi domin sa wa maradul qalbi to ga asalin zancen mu shine dalilin da yasa aka dauko wannan shimfiɗa rashin lafiyar zuciya kuma fa a ina take an yata'azzara alayhi ma khuliqa lahu min al-ma'rifati billahi shine ya zama abinda aka halicci zuciyar nan domin sa ta san Allah ta san Allah ma'rifatu billahi ne asalin aikin zuciya ta san Allah subhanahu wa ta'ala to sai kaga wannan abun ta'azzara ba zai yiwu ba ya gagara min al-ma'rifati billahi sanin Allah wa mahabbatihi da san Allah din wa shauqi ila liqa'ihi da shauƙi da kwaɗayin haɗuwa da Allah saboda san da ake wa Allah ana so a haɗu duk masoyi yana son haɗuwa da masoyinsa idan mutum ya san Allah sosai yana son Allah to yana so ya haɗu da Allah baya nadama baya damuwa baya tsoro in mutuwa ta zo murna yake zai tafi gidansu zai haɗu da Ubangiji wal inabati ilayhi da koma zuwa ga Allah wa ithar zalika ala kulli shahwatin ya fifita wannan kuma akan duk wata sha'awa ta sa wannan shine aikin zuciya mun fahimci aikin zuciya ba bugawa ba fa aikin zuciya ta buga wannan likita ne na asibiti zai gaya maka tana aikin ta tana bugawa dab 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 tana watsa jini a cikin jiki jini da ya gama yawo ya dawo cikin ta a gyara shi a tsabtace shi a tashi a sake mai da shi wannan duk zancen likita ne in ka shiga wurinsa amma wannan zancen da ake yi likitan zuci na wahayi shine ke maka wannan magana kamar mana Ibn Qayyim ke gaya mana cewa cututtukan zuciya ilajuha laysa inda al-atibba'i walakin inda ar-rusul maganin cututtukan zuciya to nan aka ce cututtukan zuciya su ne abinda zai zo ya faɗa mana da cutar shubuha da kokonto da cutar sha'awa da gayye da karkata waɗannan su ne manyan cututtukan cututtukan zuciya da rashin yaƙini za ka gansu ga su nan da cututtukan zuciya kuma na sha'awa su ma da ɓangarensu son biyan buƙata munafinci da sauransu rashin taƙawa rashin tawakkali duk abin da yake a zuci ake yin sa to waɗannan su ne abubuwan da in sun kintsu ana yin su daidai to zuciya ƙalau take in ba su kintsu ba ba a yin su daidai to zuciya ba ta da lafiya da kan muna wannan zancen maganinsa ba a gun likita yake a asibiti ba yana ina ne
yana gun manzannin Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin wahayi qur'ani za a karanta a gani da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi zai ga maka maganar maganin munafinci ko ko akwai likita zaka je gurin sa kace ina da munafinci a rubuta min magani ba shi da wannan prescription din ko ba ka bane duk pharmacist duniya kuma babu magunguna wannan a ciki ban sani ba ko pharmacist kun sani babu duk inda zaka je baka samu wannan magani a ce mutum ba shi da tawakkali ba shi da takawa ba shi da hakuri ko bai san Allah ba kuma wannan abin shine asalin dalilin halittar mutum to ka fifita Allah sama da kowace sha'awa duk abin da kake so kada ka bari wata manufa wani ilimi wani mutum wani karatu wani ko mala'ika a cikin mutanen ko annabi ne ko salihi ne ko wani wali ko meye ya zama ya fi Allah matsayi a zuciyarka kada ka bari a samu wannan wannan shine kamalar musuluncinka je mazantar da muke kina a fadlul islam kamalar ka zama musulmi shine ka dauki zuciyarka ka cokan ka miƙa wa Allah sai abin da ya ga dama yayi da kai ya dora maka halal kai ka bi halal ka karbi cewa halal ce ka halatta a zuci kai aiki da ita a waje ya dora maka cewa abu kaza haram ne zuciyarka ta yadda haram din ne ka karba sannan kuma a aikace ka bar haram ka tafi akan shari'arsa ya ce abu kaza fari ne ka ce ka yadda fari ne gobe za ku haɗe da shi kiyama ka yadda za a yi ya aiko maka annabi ka yadda da shi ya faɗi gaskiya amma yana faɗa kana cewa a'a to ba ka yadda da shi ba zuciyarka ba ta yi aikin da aka halicce ta domin sa ba falau arafal abdu kulla shay'in wa lam ya'rif rabbahu da bawa zai san komai a duniya amma ya zama bai san ubangijinsa ba fa ka'annahu lam ya'rif shay'an to kamar bai san komai bane kun yarda da wannan zancen farfesoshi za su yarda da wannan wanda suka farfashe a ilimi duk ilimin mutum a rayuwar nan ta duniya ko ilimin addini ko da ke ilimin addini dole zama cewa ilimi ne da akwai sanin Allah a cikinsa ilimi ko falsafa wanda ya rabu da addinin manzanni ya bi wani abu ko ilimin fanni daban-daban na ilimin rayuwa ɗan adam jikin ɗan adam halittar ɗan adam ilimin ayyuka daban-daban abinda ya shafi medicine engineering waye duka da kuma ulumul istima'iyya da abin humanities sanin dan adam ka shigo psychology ko menene duk irin ilimin da kai professor a cikin sa kasan ne professor abokwance shine karshen abu a ce ya gama kuma ba wata gamawa babu wani professor a duniya zaka ce komai a fannin sa ba abin da bai sani ba abokwancen ma bai wuce har yanzu yayi takarda dan aji ɗaya level 1 ya zai ce wannan gumba haka bane yana yiwa saboda dan adam ne shi ko ba haka bane to a kaddara za a samu wani professor da yake professor ne a komai da komai kuma na tabbata babu yanzu bangarorin ilimin nan a jami'o'i ai suna da yawa ɗaruruwan fannonin ilimi zaka iya tunanin za a iya samun wani mutum professor ne a kowane bangare professor ne babu shi aiko to da za a kaddara za a samu haka a kowane bangare ya hakure ya san ko ya yi da'awar ya san in ya zama bai san Allah ba to jahili ne kukin jahili ne ya gama jahilci murakkabi inda bai san Allah ba to malamai suna tambaya menene sanin Allah yaya sanin Allah yake malam uzumin yana cewa sanin Allah iri biyu ne ma'rifatullahi nau'ani ita akwai ma'rifa wujudin ومعاني أكو كما معرفة الكنه والحقيقة معرفة الوجود شيني معرفة الذات عن طريق الوجود هو بالوجود sanin zatin Allah ta hanyar mutabbatar da akwai zatin iya abin da zaka iya sani kenan dangane da Allah in kana zancen zatin sa ka san zatin Allah yana nan akwai Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana nan da zatin sa wannan shine ma'rifatul wujud sannan kuma akwai ma'rifatul ma'ani shine ma'rifatus sifati an tariqi ma'rifati ma'ani sifati ka san sanin siffofin Allah ta hanyar sanin ma'anoni Allah ya ambata mana siffofinsa sunayensu ya fada ko sunayen siffofin ya fadi yana da hannu ya fadi yana da idanu ya fadi yana da kaza da kaza da kaza duk ya fada an fahimta to iya abin da ya fada din nan ka san ma'anar shike nan abin da ake so a gunka ba ka san haƙiƙanin yadda Allah yake ba wannan na farko shine matsulubi shine aka nemi mu sani don haka ma'rifar da zamu iya sani shine mu san akwai Allah da zatinsa mu san kuma siffofinsa siffofin nan na ilimi siffofin nan na ji siffofin nan na gani duka mu san Allah yana jin mu yana ganin mu ya san me muke yi zuciyar mu ta san wannan abin to shine ta san Allah amma zancen ta san haƙiƙanin zatin Allah ta san kuma kunhi kuma da malamin risala ya ambata ko kunhi shine haƙiƙa da ma'iyatu zatihi kuma da yayi ta'biri sanin haƙiƙanin yadda Allah yake da zatin sa wannan baya cikin abin da aka umarce ka ka nemi sanin sa aslan domin me kwakwalwarka ba za ta dauka ba ba za ka iya sani ba duk wanda zai ce maka to wai Allah yaya yake to dama in ka tsaya ka fara wannan tunanin kace amsa kake nema to zaka samarwa kanka hanyar bata domin ba cikin ilimin da kwakwalwarka za ta iya dauka babu wani annabi da yazo da ya koyar da wannan tunda ko ba annabin da aka koya ma wannan ya san shi to babu wanda zai san shi babu wanda zai gaya maka ya ga Allah ga yadda Allah yake kawai sai dai ka yadda Allah yana nan da zatin sa kuma ka yadda da ma'anonin siffofin sa da ya fada daka wadannan su ne guda biyu ma'rifatu mene al-wujud wal ma'ani da kuma ma'rifatul kunhi wal haqiqati al-awwal matlubun wath-thani mumtani'un mun gane yawa na farko ana neman sa ka san Allah ka san akwai shi ka san kuma ma'anar siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa da ya bamu labari na biyu kuwa baya cikin ilimin da aka wajabta maka ko ma aka ce mustahabbi ne ka neme shi ba mustahabi bane ka je kana binciken yaya Allah yake ta yadda in baka samu wannan ma'ana kamar da yanzu a rayuwa ta ilimin sciences mutum zai ce yaya tsuntsu kaza yake ya aka halice shi ya halittarsa kaza ko ya dan adam yake ya aka gina shi duk zaka iya sani saboda wannan abubuwa ne a waje da kake gani Allah ko gaibi ne gaibi kuwa alaƙar ka da shi shine kai imani akwai an binci abin shine ma'anar ma'rifatu wujudi wa ma'ani abinda shafi haqiqa kuwa wannan baya cikin abin da zaka sani falau arafa al-abdu kull shay'in wa lam ya'rif rabbahu inda bawa zai san kowanne abu amma ya zama bai san ubangijinsa ba fa ka'annahu lam ya'rif shay'an to kamar bai san komai bane walau nala kull hadhin min hudud ad-dunya wa ladhatiha wa shahawatiha da zai samu shi dan adam yanzu ai kun fahimci wannan zancen ilimin kowa ya gane shi duk ilimin mutum in bai san Allah ba to bai san komai ba sunansa jahili to haka nan kuma a duniyance launa la kull hadhin min hudud ad-dunya inda dan adam zai samu kowanne rabo duk raban da ake samu na duniya waladhatiha da jin dadin duniya wa shahawatiha da sha'awoyin duniya ya same su kakkaf shi ma kuma wannan babu ɗan adam da ya samu ko akwai akwai da zaka tuno duk abin da ake so a samu a duniya ya samu babu
sai kaga Allah madauki in wani yana zancen dukiya ne sai Allah ya ba mutum dukiyar sai hana shi yaya ko sai zama ba shi da ɗa ya aura shekara da shekaru babu yaya Allah ya yana son maza sai Allah ya ta bashi mata sai zo yana neman a bashi matan kuma babu kamala dai a ce mutum ya samu komai na jin daɗin duniya nan babu wanda ya samu sai dai ya samu wannan ya rasa wancan shi yasa zaka ga duk abinda Allah ya horo mutum kuma yana ci gaba da nema da baya ci gaba da nema to da shine alamar ya gama koshi babu dan adam din kuma da yake koshi da duniya to duk wani abin duniya a ce mutum ya samu yana da gida ko gidaje ko yanzu in san dan adam ne a ce yana da gida a kowanne gari ba kowace ƙasa kawai ba akwai mutumin da yake da wannan duk garin da ya je yana da gidansa saboda kawai ya huta duk abin da ya kama yana bukata ku to kawai ya samu yana bukata jirgi ko ana fadar wani mutumi wata rana a nan Najeriya tamu ya taho a mota sai hold up yayyawa mana cunkoso yayyawa yi wajen awa biyu a cikin mota da ya gaji shi ne ya waya helicopter ya zo helicopter ya zo ya fito takar kafin shiga to da matsala za ta samu a samar ya ce wani abu kuma yake bukata a ce irin wannan dai duk abin da yake so ya same shi a yadda yake so akwai dan adam da yake da wannan babu shi to da za a samu yana da komai mafi kyawun mata mafi kyawun gida mafi kyawun abin hawa baya lalacewa baya bukatar komai kullun ya motsa komai yana da shi yana da kuɗi isasshe baya karewa ina wasu azancen ne dan imagination din kai kara fadi ka yadda cewa babu wannan irin dan adam din kai karka ga dan an tsallake ka kace a akwai wani yana nan yana da kaza yana da kaza a je ka tambaye shi yana da bukata yana da bukata akwai abin da yake so har yanzu bai samu ba yana da tsere in ma ya samu wani abu a ce a wannan kasar babu wanda ya kai shi to yana so ya zama a duniya babu wanda ya kai shi don haka bai gaji ba so yake ta nema ya ta nema sai ya gama samu a zo zancen gida a zo zancen mota a zo zancen mata a zo zancen ƴaƴa ƴaƴan kuma a ce yadda yake so haka suke zuwa masa duka masu kwakwalwa masu basira masu yin abin da yake so ya sa kowa ya samu shi ma abin da yake so kun ga dai babu wani dan adam din aiko to a kaddara inda za a samu irin wannan dan adam din da zai samu duk rabansa na duniya da duk wata sha'awa da yake so karfin saduwa da iyali da mene duk a bashi karfi ba bukatar shan magani ba meye komai yana da shi to da a ce duk ya gama samun wannan walam yadhfar bimahabbati llahi washauqi ilayhi wal unsi bihi amma sai ya zama cewa bai rabauta da samun soyayyar Allah ba nan wata soyayyar ake nufi an yuhibba Allah huwa aw an yuhibbahu Allah ana nufin ya samu Allah ya so shi koko ya samu san Allah a zuciyarsa wannan shi ake nufi yawwa shi da wancan ba aikinsa ba ne aikin Allah ne ba a zo kan wannan ba zancen Allah ya so shi sai ya samu wannan din shi ai tukune yana san Allah sannan Allah zai so shi ai za ka samu wani ya samu duk duniyan nan yana da ita amma bai samu cewa yana san Allah ba saboda kafirci akwai kafirci a zuciyarsa gashi ya mallaki komai da ake so a duniya amma kuma babu san Allah a zuciyarsa baya san Allah shi din saboda zai dauki wani ya hada da Allah wajen soyayya zai dauki wani ya bauta masa tare da Allah zai dauki haƙoƙin Allah gaba ɗaya kaso kam ya mika wani dan adam kaga baya san Allah kenan an fahimci abin ashe bai rabauta da san Allah ba shi ake nufi shi yasa ai kaga ya atsafin shauki ilayhi zuwa ga wannan ko ba ka bane yawwa daka walam yaghfar bi mahabbati llah nan kenan mahabba menene masdari ne mudafun ila al maf'ul bihi ba ila al fa'il
ko dam an yuhibbahu Allah ake nufi da shine sai ya zama idafatul masdar ila al fa'il amma nan idafatul masdar ne ila al maf'ul bihi yawa an yakuna huwa ay al insanu shi wannan mai zuciyar yuhibbu Allah ta'ala yana san Allah to bai samu wannan ba gashi ya mallaki komai na duniya amma kuma baya san Allah والشوقي إليه باي ونمرمر ما هدوا دا الله والأنس به دا تيب كيوا دا الله ذو شيرسا يجي دا تنتشيني يسامون سوا دا الله يغانا دا الله ييكبر يشي الله أكبر يسعى قبن أبنجي دي يسلى إلن يدى نامو جي أهدي ثمان ذن الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أنا صفا تشيوا بابو أبن ديكي مصا دا تي إلن يجي شيوا أنا سلى هو babu abin da yake masa dadi irin yaji yana cikin halin sallah ya manta komai na duniya sai Allah a gaban sa to wannan shine irin imanin da ake zance fa ka annahu lam yaghfar bi ladzati to duk wanda yake haka duk irin dadin da yake ji duk irin abincin da yake ci yanzu akwai wanda a duniya komai yake so ya ci yana samu shi ma fa babu in yana turai akwai wani abu a Afirka da yake so babu can a Turai in yana Afirka akwai abin da a Turai babu ko da za a ce a kawo masa akwai wani abin da babu haka kawai yanzu aka ji wani mutum da kuɗinsa da komai can yana Ingila sai kaje yana son zogale sai ya fita ya je nemo sai a je kuma kila ba a samu ba kaga kuɗi bai aiki ba a ina ne mutum yake samun irin wannan wallahi sai aljanna duk abin da ka tuno kana so kawai sai kaje Allah ya kawo maka shi na ka in ba aljanna ka samu ba wallahi duk wani dadin duniya ba baka samu dadi ba tukuna a aljanna sai yakhtur bi balik fa yatika kawai daga yadan su a zuciyarka kana sha'awar kaza kawai sai kaga Allah ya kawo maka shi ba tsafi bane yin Allah ne haka Allah ya tsara wannan abu amma a duniya baka isa baka ce komai kake so kana da shi kuma zaka same shi a lokacin da kake so a irin kimar da kake so gurgudan da kake so yayi maka irin amfanin da kake so kuma abinci ne in mutun ya ci bai san me zai haifar masa ba kuma haka bane ko ana zancen Michael Jackson ne ko kafin ya mutu ya kaddara wa kansa shi shekara 150 yake so a duniya ya dauki hayar the best likitoci da ake da su a duniya aikin su kullun su zo su dube shi a kullun a kowace awa sai an duba shi an ga kalau yake kada komai ya zo kusa da shi haka ya rayu sai Allah ya dauke shi a 50 da wani abu a 50 da wani abu Allah ya dauke shi aka rasa cutar ga likitocin suka bincika ba su ga komai sai lokacin da abin ya rikice suka rasa yadda za su ya biya kuma kuɗi ya biya kuɗi an canza masa hanci an canza me an yi waye ya fita daga surar ɗan Afirka a mai da shi mai hancin Bature duk an yi waɗannan abubuwa ya ɗauki likitoci duk a kula da shi amma a ƙarshe mai faru ya mutu baya nan saboda dama ɗabi'ar rayuwa a wannan duniyar shi ne za a zo a batta babu wani ɗan adam da Allah maɗauki ya ba shi alkhulda kamar da ya faɗa cikin alkur'ani to mu azantu dai to duk mutumin da aka bashi wani jin daɗin duniya sai ba a bashi waɗannan abubuwan guda uku ba da sauran rassansu da san Allah da marmarin haɗuwa da Allah da kuma abin da ya shafi a unsi da ɗaya kewa da Allah subhanahu wa ta'ala to kamar bai samu komai bane kamar kwata-kwata ba abin da ya samu fa ka annahu lam yadhfar bi ladzatin wala na'imin ko wata ni'ima wala qurrata ainin ko farin ciki kamar bai samu komai bane bal idza kana alqalbu khaliyan ita kai ba ma haka ba in zuciya ta zama ta wufinta min zalika daga waɗancan abubuwa din waɗannan abubuwa san Allah da marmarin haɗuwa da shi da ɗaya kewa da shi in zuciya babu waɗannan abubuwan a cikinta adat تلك العبوب واللذات عذابا له ولا بد وأن الأبوبون ده يسامو إن نجن ده إن دنيا إن ده ربا ربا دنيا ده كومي ده يسامو za su juya su koma azaba a gare shi babu makawa kuma sai hakan ta faru. In dai mutum ya rayu a duniya ba shi da imani, baya son Allah, baya marmarin haduwa da Allah, baya ɗebe kewa da Allah, baya bautawa Allah, bai san Allah ba, to duk abin da ya mallaka a duniya sai ya koma maimakon ni'ima sai ya koma niqma, sai zama azaba a gare shi. Kuma ku ga malamin Ibn Qayyim har cewa yayi wala budda da wata kalma ta tabbaci da yaqini cewa wallahi sai abin ya zama masa bala'i shi wannan abin da ya samu. Gashi sai ce fa yasiru mu'azzaban bi nafsi ma kana mun'aman bihi, sai ya zama mutum ya an azabtar da shi ko ana azabtar da shi da haƙiƙanin shi abin da yake ni'imtuwa da shi, abin da yake jin daɗi, to sai zama masa azaba min jihataini, ta ɓangare biyu. Ana ganewa? Ta ɓangare biyu abin zai zama masa azaba. Min jihati hasrati fautihi, yayin da wannan abin aka go wata rana babu, ko misali duk abin da mutum ya samu in har ba shi da waɗancan abubuwan, ba fa zancen fautin nan, ana zancen fautin a mahabbatillahi wa shauka ila liqa'ihi wa al'unsu bihi, ba su ake nufi ba. Shi abin da mutum ya mallaka, ina ce in ya rasa shi zuciyarsa tana jin ba daɗi, to wannan daɗi ne ko ni'ima ne ko azaba ce? Azaba ce. Ana azabtar da mutum da rashin abin da yake so. Babu mutumin da ya san ciwon rashin kuɗi irin mai kuɗi, ko babu mutumin da ya san ciwon rashin abinci irin wanda bai taɓa samun kansa a yunwa ba, amma wanda ya saba da jin yunwa kullum sai ya sha wahala ya samu yunwa, ba cika damunsa, ba cika tada masa hankali ba. Amma ka binciki zuciyar wanda kullum akwai abinci wadatacce a gidansa, sai aka ga ko a yi masa sata ko a yi gobara ya wayi gari ba komai, kuma ba kuɗin da zai saya, ya zuciyarsa take, ya fi kowa tashin hankali. To wannan abin da ya ni'imtu da shi a lokacin da akwai, ran da ya rasa shi menene? Azaba ce. To shine ma'anan hasrati fautihi, fauti shine rashin abu, abin ya kubce masa. To nadamar da zai samu da damuwar da zai samu saboda rashin wannan abu. Wa annahu hila bainahu wa bainahu, kuma ya zama gashi an shiga tsakaninsa da abun, ya kasa samunsa. Ya tafi neman kuɗi, an masa alkawari zai samu kaza, riba kaza za ta samu, gashi fa yana da wata ribar, amma in ya rasa ɗaya yake, sai ga hankalinsa ya tashi, ya riga ya yi budget, za a yi kaza, za a yi kaza, sai a yi masa waya, kayan nan an yi hasara, kayan nan an sace, kayan nan ruwa ya narkar da su, kayan nan kaza da kaza, kayan nan an yi gobara. Tambayi ɗan kasuwa ya yake ji? Ya yake ji? Akwai azaba ko ba azaba? To ne shi ne misalin da yake nufi. Wahila bainahu wa bainahu, an shiga tsakaninsa da wannan abu, ma'a shiddati ta'alluqi ruhihi bihi, tare da cewa ransa ya ta'allaka da abu saboda tsananin sansa ga abu. To kuma sai Allah ya ɗauke abu. Kana da ɗa, kana sansa, baka son ko kuɗa ya taɓa shi, sai rashin lafiya, sai Allah ya ɗauke kayansa. Ya kake ji wannan abin da kake alfahari da shi? Kana da ɗa, kana da kaza da kaza, an azabtar da kai da wannan abin da aka yi maka ni'imarsa. Don haka duk abin da ka mallaka a duniya, ya kai ɗan adam, in ba ka da addini, ba ka da san Allah, ba ilimin Allah, ba ka san Allah ba, to la a cikin azaba kake. Wannan misali ɗaya ne kenan, gefe ɗaya kenan na azabar da za a yi wa mutum a duniyance idan ya rasa wannan abu. Wa min jihati, to gashi na biyu, ba ya ce min jihataini ba, ta ɓangare biyu za a yi masa azaba. Wa min jihati fauti ma huwa khairun lahu wa anfa'u wa adwamu haythu lam yahsul lahu, sannan kuma ta ɓangaren kubcewar wani abin da ya fi wannan abin alheri, ya fi shi amfani, ya fi shi dawwama, yayin da ya kubce masa ba shi da shi. Yanzu misali ka ɗauki mutumin da ya rayu a duniya, ya mallaki komai ɗin, ka ƙaddara akwai shi, sai aka zo ƙarshen rayuwarsa sai ya rasa komai, duk abin da ya mallaka ya ƙare. Akwai nadama, akwai azaba ko babu? Sannan kuma ya zo ya ji ya rayu a matsayin kafiri
ko
ya rayu a rashin imani ya rayu a rashin ba komai ga waɗannan abubuwan sun kubce sannan abin da yafi wannan abubuwan amfani shine imani
ko
da san Allah ya kubce masa kuma yanzu ba zai same shi ba akwai azaba ko ba azaba to shine abin da yake nufi fauki ma huwa khairul lahu wa anfa'u wa adwamu haythu lam yahsul lahu ko a duniyan can ya nemi wani abu da yafi wannan alheri bai samu ba amma dai in akwai kamalin za a kaddara ai ya samu komai nasa to amma sai ya zo ya wayi gari kafiri ne shi akwai abin da yafi wadancan arkar duniyar yanzu lokacin ya same shi ya kare ko ya je ga Allah ran kiyama ba imani ba musulunci ba komai ga duniya kuma yanzu an batta ya zai ji azaba ta tabbata to sai ce fal mahbubu الحاصل فات شي abin da yake so wanda ya samu din yanzu ya kufce wal mahbubul a'zam lam yadhhar bihi ka gani dan cin imani wannan nabiyin da ya rasa imani ne da ya rasa da alaka da Allah shi wannan kuma al mahbubul a'zam abin da yafi so yafi amfani din nan shine imani da Allah da unsi da Allah da shauqin liqa'i da Allah shi kuma lam yadhhar bihi bai same shi ba yanzu ne mutum zai fi suranta wannan abun a zuciyarsa in ya duba halin kafirai kafirai Allah subhanahu wa ta'ala yana ba su duniya ko ba ya ba su ko wani wanda ya mallaki komai da ake so a duniya za a ce duk duniya shi ne ya fi kowa kuɗi aiko amma sai ka je ka samu zuciyarsa empty kamar da suke cewa spiritually bankrupt kamar da suke cewa a turanci ma'ana abin da za a ce ruhinsa abincin ruhi ba shi da shi tunda ba shi da imani gashi ya mallaki komai ka tambayi waɗanda suka musulunta daga cikin kafirai ai na kan faɗi wannan sau da yawa to nan kuma musamman waɗanda suke da dukiya sun samu jin daɗi ƴan gata ne sun samu damar da sun mallaki abubuwa da yawa amma kuma babu imani sai da suka sai Allah madauki ya taimaka kuma suka musulunta za su baka labarin irin yadda rayuwar take da sai su ji cewa duk abin da suka mallaka din nan sun kai wani hali da ba sa ma jin dadin sa ba sa jin dadin sa kamar yadda in shekaru suka yi mutum yawa a duniya akwai inda zai zo baya jin dadin duk abin da ya mallaka wani babban mutum yana ba mu labari yace saboda shekaru yanzu ya kai ga babu abin da yake jin daɗin sa a duniya ina jin kamar na taɓa gaya muku yace ba abin da yake jin daɗi yace abinci babu wani abinci da yake sawa a bakinsa ya ji ɗanɗanonsa da daɗi babu lokacin ɗanɗano ya ƙare kofin shayi yace shi kaɗai ɗin abin da yake sha yanzu shi ma yace kawai sha yake amma ba ya jin daɗinsa komai babu daɗi yace matan ba daɗi babu lokaci ya kare ba za ka iya ba da na halal din da na zinan babu ƙarfi ya kare kawai jira ake kwanaki su kare ajali ya zo a kama hanya a tafi duk abin da ya ci da yanzu ba zai iya ci ba wani ma an bar masa haƙorin amma ba zai iya taunawa da zai yi wani kuma an kwashe haƙorin gaba ɗaya babu yana kallo kana tauna ka tambayi zuciyarsa ya yake ji in ya ga kana tauna shi kuma ba shi da haƙuri sai tuno abubuwan da yake tattaunawa da ko taunawa da yana kallon ka da aure saurayi kayi sabon aure yana tuno abin da kake ba zai iya ba da sanda yake tafiya sandan ma ba shi da ƙarfi yanzu ba dama ya taka da sandan ma ya zama gurgu yana ganin ka kana tafiya da ƙafarka tambayi zuciyarsa ya yake ji baka jin zafin rabuwa da ni'ima sai ka rabu da ita amma duk mutumin da yake cikin ni'ima baya fahimtar irin ni'imar da Allah madaukaki ya masa sai ya rasa sai mai ilimi sai mai hankali sai mai tsayawa akan addini Allah ya amfane mu da abin da muke karantawa din nan Allah ya shigar da shi kwakwalen mu Allah ya sa ya zama mai tasiri ne wajen canza halayen mu sai ce kullu man arafa Allah wa yace wa kullu man arafa Allah duk wanda ya san Allah kuwa ahabbahu to zai so Allah ba wai ahabbahu Allah ba a'a ahabba Allah huwa shi zai san Allah inda ya san Allah to zai so Allah wa akhlasa al-ibadata lahu, kuma zai tsantsance bauta yayi wa Allah shi kadai da ikhlasi, wala budda, shi ma wannan tilas ne. Ashe kenan, in kaga babu ikhlasi babu da'a ga Allah, to akwai matsala a zuciya wajen sanin Allah din. Ba a san Allah yadda ya kamata ba, ba a san Allah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san Allah ba, ba a san Allah irin sanin da sahabbai suke wa Allah ba. Shi yasa dole ne ba zai yiwu ba wallahi imanin mu ya zama daidai da irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ballan dana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa yadda ya san Allah, yadda yake da yaqini, yadda yake da jin dadin haduwa da Ubangiji. Su fa ana cewa Allah, to magana ta kai, sun rufe babin kawai sun sallama. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما مو زي ما كي ليحكم بينهم سيجمعنا ذاب ذاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. مو إذا كان أنا ومجمع فتوى أنا تياه وأنا نمن قائل فتوى yana neman malami mai sauki sauki kuma haka bane, saboda kawai wannan din da Allah ya faɗa shi bai masa ba. Su ko da san daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, magana ta kare, ba sa sake bincike akan lamarin. Sami'na wa ata'na, kun ga yanzu mu goya muke ba irin su bane mu, fata dai muke Allah ya dora mu akan hanyar su. To sai ce duk mutumin da ya san Allah ahabbahu wa akhlasa al-ibadata lahu wa la budd wa lam yu'sir alayhi shay'an, ba zai fifita komai a zuciyarsa ba sama da Allah. In dai ka san Allah, to zaka so Allah, zaka yi wa Allah ikhlasi tilas, sannan kuma ba za ka fifita wani abu a zuciyarka sama da Allah ba. Ba za a zo a zuciyarka, jiya na bada wani misalan a darasi, yau kaman akwai kamancece ne a tattaunawarmu jiya darasinmu. Yanzu ku duba ku gani irin yadda mutum yake ji a zuciyarsa in ya yi hasarar riba a kasuwanci. Tambayi mai kasuwanci, don Allah ka tambaye shi, ba fa ina nufin yanzu ka je gun wani ka tambaye shi ba, kawai surantawa nake so kai, kar ka je ka tsokani wani abu. Mu tambayi kanmu, ba iya mai kasuwanci ba, wani abu dai da zaka iya rasawa, ya kake ji in ka rasa shi? Tambayi ɗalibi ya faɗi jarabawa, tambayi mai certificate yana yawo ya gama service yana neman aiki bai samu ba, shekara da shekaru. Dan Allah irin hasrar da yake ji, nadama da damuwa da kunci da yake ji, in ya taho daga gida an kira sallah ya zo ya rasa sallar azhar, yana jin irin wannan damuwa? Kowa san ba haka muke ba. Matsayin Ubangiji a zuciyarmu fa shi ne zai haifar da wannan irin abu. Mu ɗauki hasarar da muka yi a duniya ta zama bata kai damuwar da zamu yi, bata kai damuwar da zamu yi in mun rasa wani abu na lahira. Wane ne yake yin hawaye in ya rasa sallar azhar a jami'i? Wa ake zuwa ai wajaje, yau baka zo masallaci ba, baka samu sallah ba, muna ma yi yanzu. Zaka ji wani an ce wai ya shekara biyu bai samu sallar jami'i na azuba a masallaci ba, shekara biyu. Dan Allah, ina wannan bawan Allah yake? Kuma hankalinka fa shi kalau, baya jin komai, kamar ba ai komai ba, amma ka kaddara ya tashi a ranar bai samu abin karyawa ba, ya zuciyarsa take, ya bincika, ya rasa, ya fito ba komai a aljihunsa, ya zo ya tagumi, ya rasa, ya je masallaci roko, ya yi mane ne, ya je gun wani, je duk inda hankalinsa ya tashi, amma ba zai je gun wani. Dan Allah, malam na makara kullun ka rika tashi na, a bani agogon da zan rika sawa ya tashi ni asuba, ba a yi. Matsayin Allah din ne a zuciyarmu fa ba irin yadda sahabbai suke ba. Shi da abinda malaka yake nufi anan, man arafa Allah ahabbahu wa akhlasa al-ibadata wala budd. Daga mu duba zuciyarmu, yawa mu gyara alakar mu da Allah din nan, tana buƙatar a sake mata wani kallo, mu samu inda zamu tsaya. Lokaci ya tafi, ba a dai daga mana an nuna mana ba, sai ce faman ayyawa wa lam yu'thir alayhi shay'an min al-mahbubat, ba za ka ga ya fifita wani abu daga cikin abubuwan da ake so ya fifita shi akan Allah ba. Faman athara alayhi shay'an min al-mahbubati, duk wanda ya fifita wani abu daga cikin abin da ake so ya fifita shi akan Allah, fa qalbuhu marid, to zuciyarsa ba ta da lafiya. Duk abin da ka fifita shi sama da Allah a zuciyarka, to zuciyarka babu lafiya. Kama annal ma'idata, ga wani misali, yace kamar yadda ƴaƴan hanji cikin mutum, idza atadat aklal khabisi, idan ciki ya saba da cin abu kazanta da datti, wa asaratuhu, suka fifita san wannan, ma'ana cikin ya fifita san wannan dattin da kazantar alal tayyibi akan abu mai tsarki, saqat anha shahwatu tayyibi, sai kaga sha'awar abun mai dadi ya fita daga zuciyar mutum. Saboda me? Ya saba da cin abin da bashi da dadi, to haka zuciya take. In ta saba da saban Allah, za ta zo ba ta san Allah, ba za ta fifita abin da Allah yake so ba. Irin yadda in jiki ya saba cin abin kazanta, za ka ga baya san abu mai dadi. Idan mutum ya saba da zunubi, ya saba da zina, baya san aure, ya saba da luwatsi, baya san matarsa. Duk waɗannan abubuwan ka ɗauko su ka sa su, haka za ka ji su haka suke. Yan uwa, kun yadda da wannan zancen ko ba haka bane? Duk abin da zuciya ta saba da shi, to shikenan sai ga an musanya, wa ta'awwadat bi mahabbati ghairihi, shikenan sai ta musanya da san kishiyar wannan abu. Sai zama abin da Allah yake so ba shi kake so ba, saboda ka saba zuciyar annakiya ta datti ta yi nugu-nugu a cikin zuciyar yadda alheri baya shiga. Su ne waɗanda taba Allahu ala qulubihim, Allah maɗauki ya yi tabi'i. In an ce tabi'i, an rufe, an sa ki, an kulle, an garmake, ba dama wani alheri ya shiga zuciyar mutum. Allah kiyaye mu da samun tabi'i a zuciya. To zuciyar mutum ko tana samun wannan hali, in har yana fifita mummunan abu akan kyakkyawan abu, yana san abin da ba Allah ba, sama da Allah, ko mutum, ko wali, ko salihi ta wannan bangare, ko kuma wani abin duniya, ya fifita shi sama da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Muna roƙon Allah mu ya tsare mu, Allah ya tabbatar da mu akan hanyar daidai. Mu tsaya anan, za mu tashi inda yake, wa qad yamradu alqalbu wa yastaddu maradu wa la ya'rifu bihi sahibuhu. Allah ya tsare mu. Allah kai mu darasi na gaba, wala Allah shi ne zai zama darasi na ƙarshe kafin hajji, insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya kai mu, ba wannan ne na ƙarshen ba nake nufi, la Allah darasi mai zuwa shi ne na ƙarshen ba a rayuwa ba, insha Allah. Muna fata mu je mu dawo lafiya, kuma a ci gaba da abin da aka saba. Allah madauke samu dace, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.